haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Alher Grace Abishe tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Sauraronmu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida sunana Zahra Aminu Fage a cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako za mu kawo muku ra'ayoyin mutane akan yan jarida da yadda suke gudanar da aikin su da kuma bangarorin da ya kamata su kara kaimi akai a wannan yanayi na yaduwar annobar cutar coronavirus wadda ta zama ruwan dare ga duniya.
Assalamu alaikum sunana Jibril Baffa Yola mai Yola a gaskiya ne ra'ayina a game da yanda yan jarida suke gudanar da ayyukan su wajen wayarwa da mutane kai akan wannan al'amari da duniya ta samu kanta a ciki na ciwon COVID-19 ko to ciwon na coronavirus da ya shakan duniya a yanzu. A iya fahimta ta idan ka cire ma'aikatan lafiya, likitoci da ma'aikatan jiya da nurses ya suke ba da matukar gudunmawar su a wannan kula da masu wannan ciwo, to gaskiya yan jarida suna da muhimmiyar rawa da za su taka ko kuma in ce da suke takawa akan wannan al'amari saboda aksarin mutane ba zuwa suke wajen da ciwon yake akwai ba ko asibiti ko gudana ake gudanar da taimakon gaggawa. Mafi yawanmu daga gida muke samun labarai daga BBC ko daga Voice of America ko daga TVC kamar mu a nan Najeriya ko Channels TV ko NTA News ko dai duk wasu tashoshin watsa labarai mai idbi na gidan radio ne ko na television. To gaskiya daga nan mafi aksarin bayanai suke fitowa kuma muna da yakini da kyautata zaton cewa yan jarida sai sun tace tabbas akwai tabbaci akan labari kafin su yada shi sabanin wannan social media da ake ta kokarin yaki da fake news nan da ake ta fada wanda yake razana mutane yake dada firgita mu gaba dayan mu. So yan jarida mai suna aiki iya kokarin su kuma muhimmin aiki ne ake cewa wanda suke a front line ni a wajena su ma heroes ne duk abin da muke sani su suke zuwa su dauko bayanai su gabatar mana har mu gani kuma mu ji. Ubangiji Allah ya kare mu daga wannan cuta ya fitar da duniya daga wannan al'amari da ta samu kanta.
Sannan mun ji ta bakin wasu da suke aikin jarida ga kuma yadda suka yi mana ƙarin bayani akan irin matsalolin da kalubalen da suke fuskanta.
Assalamu alaikum sunana Samira Sa'ad Zakirai ne daga cikin ma'aikatan Freedom Radio Kano. Ina aiki da sashen shirye-shirye na Freedom Radio din. To gaskiya ɗaya daga cikin kalubalen da muke fuskanta a wannan yanayi na annobar coronavirus game da shirye-shiryen mu shine a da kana fita ka nemo reports ko vox pop ka saka a cikin program ɗinka kuma ka je kai interview da hukumomi ko asibiti ko wasu hukumomi wanda abin da program din naka ya shafa. To yanzu babban kalubalen da muke fuskanta shine yawancin hukumomin a rufe suke an ba da hutu. So duk topic din da ka dauko zaka tattauna akan shirin baya cika saboda babu masu ruwa da tsaki da za su yi maka bayani a cikin shirin saboda duk kowa ya tafi hutu yana gida. Sannan abu na biyu an ce mana a gurin aikin mu kar ka gayyato mutum ka zo ku tattauna da shi saboda gudun kamuwa da wannan cuta ta coronavirus saboda haka duk wasu shirye-shirye da muke yi mu kadai za mu. Sannan bugu da ƙari wasu shirye-shiryen ma an ce a bar su har sai komai ya daidaita sannan za a da a ci gaba da yi saboda ba zai yi shirin a yi shi babu mutane ba su kuma mutanen an ce a daga kafa zuwa wani lokaci sannan a gayyace su su zo a ci gaba da yadda ake yi. a takaice dai ba mu da guest din da zamu interview da su babu hukumomi da zasu zo su shiga cikin shirin sannan kai ma kana jin tsoron ka fita kan hanya kai box cop da mutum baka san waye shi ba saboda haka yanzu programs din mudulami muke idan ta kama ma repeat muke sassakawa wato maimaiti haka shugabannin gidan suka gaya mana to wa'annan sune kadan daga cikin kalubalen da muke fuskanta a halin yanzu game da wannan ciwo na COVID-19
na Abubakar Tijjani Radio dake aiki a sashin labarai da al'amarin yau da kullum na Tisha Freedom Radio dake Kano ina aiki ne a bangaren wato translation na labarai wato bangaren fassara kenan kuma haka ina gabatar da wato program na sports harkokin wasanni yawanci labaran babu su duba da cewar yanzu duk idan ka shiga inda muke zuwa mu dauko labarai zaka ga duk labarai ne da ya shafi harkar COVID-19 da yau shekara zuwa kana so ka samu wasu labaran rika to gaskiya muna fama da kalubale sosai zaki ga yanayin labaran mu idan muka jera su zaki ga sai kiga labarai kusan guda goma goma sha gaba ɗaya labarai guda ɗaya ne suke magana wato labaran COVID-19 wannan yana da nasaba da rufe duk guraren tarika da gwamnati ta yi tunda dama a nan da shugaban kasa ko gwamna ko kuma ma'aikata kaza da ma'aikata kaza za su taro game da bunƙasa rayuwar al'umma ko kuma bunƙasa harkokin tattalin arziki to rashin wannan abubuwan gaskiya an samu kalubale sosai sai dai duk labaran da za a yanzu ba zai wuce labari na COVID-19 ba na biyu kuma ina bangaren harkokin gabatar da harkokin wasanni a yanzu samun labarin wasanni na manna wahala sosai duba da cewa ko da a nan Kano gaba ɗaya gwamnatin jihar Kano ta rufe gidayen wasanni da ake gabatar da harkokin wasanni haka a duniya ma gaba ɗaya a rufe harkokin wasanni gaba ɗaya to idan ka zo za ka ɗauki labarin wasanni wanda za ka gabatarwa da masu sauraro za ka sha wahala kafin ka samu labari guda ɗaya wanda zai bayanin wani abu tunda gaba ɗaya su kansu ɗan wasan suna can an killace su suna guri guda ba a harkokin wasannin yadda ya kamata to gaskiya a bangaren harkokin wasanni muna samun kalubale sosai a da sai kiga labarai har kun testi maka kana yaji labari sai ka samu labari sama da guda goma amma yanzu zai wahala samu labari guda ɗaya zuwa biyu wanda za ka ga labari ne mai kyau sosai da za ka gabatar da mai sarau sai dai ka labarin cewar dan wasa kaza ya ba da gudunmuwar kuɗi kaza don yaƙi da cutar corona kungiya kaza ta ba da gudunmuwa kaza don yaƙi da cutar corona dan wasa ya je an bai an gwada shi yana dauke da ita cutar corona to gaskiya muna samun kalubale sosai a bangaren harkokin wasanni na uku kuma a bangaren da ya shafi kamar harkoki na wata kaje ka dauko labarai take ina fita ina zuwa dauko labarai to nan ma haka idan ka fita babu inda zaka je ka samu labarai duba da yadda na ga miki tun da fari cewa duk guraren da ake tarika inda ake zuwa a samu labari babu shi idan kuma wani abu ne ma ya faru kana buƙatar zaka yi balancing amma ake ce balancing kenan to ma'aikata zaka je ka yi balancing kan wannan labari to a kulle take shi kanshi wanda zaka je ka balance da shi wato ya ki kuma killace kansa ba zai zo ba zai saurare ka ba duba da cewa ba sa son mutane su dinga zuwa kusa da su kamar yadda mun zo misali a harka na crime kuma yanzu misali a harka ta crime kenan harka ta insecurity ko kuma harka ta rashin tsaro bangaren da ya shafi harkar police kenan yan sanda to yanzu ita rundunar yan sandan jihar Kano ta ba da sanarwar cewa idan kana buƙatar zaka yi magana da su sai dai abin da ya zama dole sai dai ka kira wasu a waya ko kuma sai dai laifin da ya zama dole za a isa a same su wannan ana fama da kalubale sosai a wannan bangare
I'm
sauraro a nan shirin dandalin ɗan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani makon ne zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Masalar abun abu ne wanda ba wanda ya gane kanta. Kuma kaga wannan irin wannan yaki ba wace yaki ne wanda irin fito na fito da ake tsakanin soja da soja bane.
Gaskiya gwamnatin tarayya ba ta yakan wannan al'amarin da gaske. Wannan shine babban abin da yake haifar da wannan abin ya gagara karewa.
To jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sadon mu da ko a na sabon shiri na tsaka mai wuya. Duk da yake mun yi shekaru muna magana game da matsalar rashin tsaro musamman wacce ta shafi Boko Haram. Abin mamaki shine cewa wannan shiri ne yau shine shirin farko da zamu gabatar daga Maiduguri a jihar Borno Najeriya wacce ita ce wato asalin samu wannan matsala ta Boko Haram nan ne mazaunin shugabanninta daga nan ta samu tarihi da sauransu. To amma wannan ne karo na farko da zamu ji daga su kansu mutanen cikin Maiduguri dangane da wannan matsalar da kuma bambancin ra'ayoyi da suke da shi game da sansalata da yadda take gudana da kokarin da ake na shawukanta da kuma matakan da hukumomi ke dauka na tunkararta. Yau wakilinmu da ke can Maiduguri din wato Haruna Dauda ne ya hada hancin mutane guda biyu da suke da masaniya sosai game da wannan al'amari din, kuma zamu barko yanzu nan ya gabatar muku da mutane din. Amma muna son mu ga muku cewa yau daga cikin abubuwan da zamu ji za su hada da ta fuskar ita gwamnatin Borno din wasu daga cikin dalilan da suka sa har yanzu aka kasa kawo karshen wannan matsala ta Boko Haram din. Sannan kuma duk da cewa aksarin manyan kusoshi mukarraban shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ke wato da alaka da harkar tsaro duk daga wannan fanni na sashen arewa shugabancin Najeriya din suka fito, za mu ji tasirin su a kokarin kawo karshen wannan matsala. Ba tare da bata lokaci ba ga Haruna Dauda da bakin sa.
Assalamu alaikum masu sauraro. Wannan shiri na tsakan mai wuya ya gayyato kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai da al'adun cikin gida na jihar Borno wato Honorable Babakur Abba Jatau da kuma Malam Adamu Dan Borno wanda ke lura da al'amuran yau da kullum. Ciki har da bibiyan yadda al'amuran tsaro ke gudana a shirin arewa maso gabacin Najeriya don tattauna irin matsalolin da ake fuskanta da kuma neman mafita game da irin yadda ake ci gaba da samun hare-hare a wato na yan kungiyar Boko Haram a wannan shiya na arewa maso gabacin Najeriya musamman a jihar Borno inda wannan lamari ya fi kamari. Malamai ina muku barka da zuwa.
Yawwa, zan fara da kwamishinan yaɗa labarai da al'adun cikin gida wato Honorable Babakur Abba Jatau. Za mu koma ne game da matsalan tsaro da ya addabi wannan jiha kusan shekaru 11 da ake fama da shi haka bai kawo ƙarshe ba, duk da cewa gwamnatin jiha tana bada nata gudumawa ita kuma jami'an soja suna bada nasu iya nasu kokari. Ranka ina ganin ka menene kake gani yake sa wannan abu har yanzu yake kawo ƙarshe a wannan jiha?
Wato masalar abun abu ne wanda ba wanda ya gane kanta. Kuma kaga wannan irin wannan yaki ba wace yaki ne wanda irin fito na fito da ake yi tsakanin soja da soja bane. Wannan yaki ce wato ta zo ta hadu da wasu irin dabarun yaki na sunkuru. Su abokan gaban ba a san su ba, ba a ganin su, kuma ba su da uniform, ba su da alama. Ba kamar soja bane wanda dole sai ya sa uniform, dole sai motan shi da namban shi, dole inda zai fita da dole ne kawai ya fita a shirye, kuma an san cewa yana kan shiri. To wannan mutane kuma ba mutane ne wanda an san gashi nan inda suke ba, kawai za su ji dai kawai sun fito. Kuma baya ga haka akwai abubuwa guda biyu, akwai terrorism, akwai kuma insurgency. To duk dai wani abu wanda yana tattare da abin da ake kiran shi wato canja kokolwa ko akida ko indoctrination. Kaga duk mutum wanda ya kama wannan abin ya cewa wannan fa abin da nake yi dinnan shine gaskiya, kuma na san cewa wannan ita ce hanya daya tilo wanda idan na samu nasara to in ban samu nasara ba zan samu yardan Ubangiji, to wannan abin yana da wuya a shawo kan shi. Dole sai an hada abu biyu, da dole kamar yadda an same su an shawo kan su sun shiga wannan a dalilin bayanai kasidu da kuma karantarwa, dole za a sake amfani da wannan hanyar a ganar da su cewa wannan abin da suke yi fa ba daidai bane. Kuma kaga zubar da jinin al'umma, Allah ya ce idan mutum ya kashe mutum daya tamkar ya kashe kamar al'ummar da suke cikin duniya ba gabaki daya. Idan kuma ka saving mutum daya ran, ka cetar da ran mutum daya, kuma ka cetar da duk al'ummar da suke doron kasa, to saboda haka abu ne mai wuya. So abin da za a yi dai dole sai a hada da roƙon Allah, kana kuma a ringa wa'azantar da su so da domin su gane, don dukkan mu ba wai mun zo daga wata planet ne daban ba, da wani duniya daban ba. Dukkan mun tashi a nan a Najeriya muke, da ma 'yan Najeriya muke, yare mu daya, addini mu daya, you know, kabilu mu daya. So saboda haka banga alama muna cikin wannan hayaniya har zuwa shekaru 111 ba.
To bari dawo gare ka Malam Dan Borno, ganin cewa kamar da shi commissioner ce shekara 111 na fama da wannan matsala, ta ina ne kake gani wannan abin ya ci kawo karshe?
Gaskiya gwamnatin tarayya bata yakan wannan al'amarin da gaske, wannan shine babban abin da yake haifar da wannan abin ya gagara karewa.
Me ne dalilin ka na fadin haka?
Dalili shine gaskiya waɗannan mutanen fa ba mala'iku bane, ba aljanu bane, mutane ne kamar mu. Shi commissioner ya tabbatar da babu wata karamar hukuma wanda bata karkashin shugabanci na wani kakama daga kan lawan ko bulama ko aja da sauransu. Akan san cewa ga su suna guri kaza, akan iya sani amma ba a iya zuwa a zo a yake su. Wannan shine sakacin da ya sa har yanzu wannan abin yake karewa. In mun duba ai muna da ci gaban da ya kamata a ce yanzu, ko da ta jiragen sama ne ko da ta kasan ne, a ce an samu cikakken bayani game da inda suke. Amma har yanzu in na fahimci maganar commissioner fa yana kokarin cewa ba a ma san a inda suke ba, wanda kuma kusan kullun gaskiya ana fito da reportanni ga su suna guri kaza, ga su suna guri kaza. Commissioner zai zama shaida yau in ka tsallaka bayan jiddari polo, duk wani wanda ka gani yana rayuwa a gurin zaka samu mai wannan aqidan ne. Mu bar ma maganan wai mun jejeji sosai. So saboda haka ina so commissioner ya sake bude tunaninsa har yanzu ya fahimci inda waɗannan mutanen suka dosa. Gaskiya har yanzu sanannu ne an san su, gwamnatin tarayya bata yakan su da gaske ne. Wannan shine gaskiya babban.
Commissioner ka ji abinda Malam Dan Borno ya ce kamar waɗannan sanannu ne, kamar duk da cewa ya faɗi gwamnatin tarayya ne, ya kace kallon abun.
A to indai tunda sanannu ne, to yanzu ya rage galuma. Ka san irin wannan abun in ta tashi ba zai yi gwamnati ta kai ta yake su ba. Dole gwamnati sai ta samu bayanai sirri cikakke inda suke, yadda suke. To da wannan za a yi a shakan maganarsa da ya fada cewa wayannan mutane an san su, ga inda suke, ga inda suke. To indai lalle gaskiya ne in an san cewa gashi nan haka din ne abin yake, to mutanen da suke zama a wurin ba su yi a gwamnati adalci ba, ko kuwa ko gwamnatin karan kanta kana gani ko yaushe dai ba abinda ba ya kama particularly gwamnatin namu na jihar Borno wannan. Daga baya ga jami'an tsaro wanda muke da su ta kasa, soja, police, SS, navy, migration, custom da muka sani da ake kiran su operation lafiya dole. To baya ga haka kuma ai gwamnatin Borno karan kanta ta zo ta kawo kamar su vigilante, kamar su hunters, kamar su civilian JTF, you know, wannan mutane duk suna tare da wannan sojojin da suke wannan yakin. In dai da gaskiya, in dai maganan da Dan Borno ya faɗa da gaskiya yake, ko ba ka ba, to ya kamata in ma su sojojin ba su so su yi wannan abin. Ina jin ya kamata mutanen da sun san da inda suke din sai su bada bayanai a inda suke, ko ba ka ba. So a hadin an bada bayanai kuma ba su zo sun yi ba, daga nan ne za mu tabbatar cewa yes, lalle gwamnatin tarayya ba ta da niyan gama wannan abun amma in ba wai an bayar ba ba wai sun sani ba ko ba ka ba kuma a cikin su akwai mutane mu ba wanda su ba soja ba ba police ba amma su ne da kansu suka sa kansu ko ba ka ba sun ce za su yaki wannan abun kuma za su taimaka kuma na tabbata cewa wayannan mutanen in dai sun sani ba za su ja baya ba ba za su sa gwamnati kunya ba to abu ne dai kawai wannan abin da kawai Allah ya kawo mana saukin ta sai dai kuma akwai abu daya da zan fada game da wannan abin kawai ayar tambaya da zamu ce me yasa ne ba a zuwa a same su sai dai su zo ko ba ka ba to in dai an san inda suke za a ja same su amma idan mutum wanda ba waje ba a san take meme ako na imani cewa na taba magana da wani soja yana ga mun cewa ana ba su irin bayanin sirri a ci wannan mutane suna nan waje kaza in sun je wajen ba a samu su
to tun daga
gani which means wata kira masu bada bayanin sirri ne kira suna aiki fuska biyu sai su ga musu cewa ga inda wayannan mutane suke sai kuma su ke musu ba ku shirya wayannan abnan so abuna muke so duk jama'an da muke da tare da su dole ne kowa da kowa ya saya tsayin daka ya ga cewa ya bada nashi iya taimako domin mu samu mu shawo kan wannan wahalar da Allah ya sa mu ciki
Allah ya cire mu ga alamu dan borzon dawo gare ka akwai wannan in ka duba za ka kamar duk manyan hafsoshin sojoji mafi yawan su ka bada babban hafsan sojan kasa na Najeriya General Burhanuddin da babban hafsan sojan sama na Najeriya wato Sadiq Abubakar da kuma mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaro Baba Gana Mangunu dukkansu da dai wasu ma daga cikin manyan jami'an tsaro ɗan arewa maso gabacin Najeriya ne mene ne kake ganin ke kawo tsiko na kawo ƙarshen wannan matsala kuma wannan matsala ya fi yawaita ne a cikin arewa maso gabacin Najeriya
alhamdulillahi ka san duk lokacin da aka ce mutun zai yi aiki mu yanzu ba abin da yake ba mu takeici shine ba wai dan ma kasancewar su ƴan gurin ba wannan kadai ne ma yake ba mu takeici ba koda ba ƴan gurin bane a matsayin su na ƴan Najeriya ya kamata a ce su rika ceton ran dan Najeriya a cikin da yake
to wannan ne ƙarshen kashin farko na wannan mahala da muka fara daga Maiduguri Najeriya dangane da matsalar rashin tsaro a cikin wannan bangare na Najeriya din idan Allah ya kamu mako na gaba zamu ji wasu daga cikin dalilan da ita hukuma ko kuma gwamnatin jihar Borno take bayarwa na nuna abinda take ji yasa har yanzu ba iya shawo kan wannan matsala ta Boko Haram din ba sannan kuma mun san cewa aksarin mukarraban shugaba Buhari masu kula da harkokin tsaro wato kuma dojin sojoji da yawan su daga bangaren sashen arewa maso gabacin Najeriya din suka fito wani tasiri suke da shi akan wannan al'amari sai a dakace mu mako mai zuwa yanzu ka a madadin shi wato su baki namu shi kwamishina Baba Kura Abba Jatau da kuma abokin hirar shi Malam Adamu Dan Borno sannan da shi Haruna Dauda da shi da muhawara din tare da Grace Alheri Abdul da tada muhawara din Ali Mustapha Sokoto da yake muku ban kwana daga Washington DC na huta lafiya.
Kuma rahoton mu na musamman a wannan makon.
Ruwan saman da ake ci gaba da shatatawa kamar da bakin ƙwarya a waɗansu yankunan jamhuriyar Niger a wannan shekara ta bana na ci gaba da haddasa ɓanna mai tarin yawa. Ko da yake Hausawa na cewa ruwa bannar ku gyaranta ya fi aibin ta yawa. A yankuna da dama na jihar Tawa kamar a garin Tawa da kansa da gundumomin birnin Kunni da Madawa ba su sha da daɗi ba kasancewa ƙoramar majiya da aka share shekaru da dama bata kwashi ruwa ba sai gashi ta kwashi ruwa tare da mamaye gonakai lambuna da gidaje da tituna a duk wuraren da take bi a birnin Kwanni babbar ɓannar da ruwan na majiya suka yi ya hada da rasuwar wani yaro a gadar Ambu yayin da ruwan suka mamaye makabarcin na inda ta kai ga mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salihu Sardauna yin wannan kira
da mun kai iske matsala shine kaburbura na gidan ruwan dan da ja majiya ta shiga cikin kaburbura kamar yanzu halin da ake ciki yanzu ga da a ce akwai wata gawa da ake so a kai a turbude wurin ba a samu wurin da za a sashi da haka mun ka ce ku zo mu kira al'umma da wanda ka iya zuwa da wanda ka iya neman mai karhin da zai iza a zo a yi a haita ga tunda yake akwai ƙari can Hausa ga kaburburan nan to amma akwai itatuwa ta kwasaran madawa da sauransu a haita ai kokari a samu a sare itacen na a gyara wuri saboda koda aka samu wasu da ya kamata a kai ki za akwai inda za a kansu dan ga hali yanzu ba ka iya kan kowa dan majiya na cikin wurin
idan ko da mutu ya rasu ba ya ji
ga yanzu ba iya kan kowa wurin saboda majiya ta shiga da ja har ta fara shiga cikin sauran kaburbura
shi ma magajin garin birnin Kwanni Dr. Asuman Sumaila ya bi safun sarkin na birnin Kwanni
an kai shekara 20 ba mu samu ruwa nan majiya irin wanda suka zo bana ba hanyoyi da yawa inda majiya kamata a ce ta bi yau tsakanin shara da shimfe-shimfe da gidaje duka an tare man majiya hanyar ta shi yasa take nan ga hawa wuraren da ma bata taba hawa ba in kana da gawa inda har makabar ta wajen gidan duwan ne za a da ita to babu inda za a sata to mun san akwai wuri inda an kai kari da Hausa da yake bisa tudu ne shi kenan muka ce to yana da kyau mu yi kira da duka al'umma su hito mu samu wurin nan a samu a kashe itacen da a ciki saboda a samu hilin da za a sa bayo Allah wadanda Allah zai amsa rayuwarsu tunda ba a sani ba kai ko ma mu ne za a sawa wurin Allahu alam hanya ce ta kuwa amma yana da kyau a yi tanaji kyau a ce in dai ma Allah ya yi ma wani bawan Allah cikawa akwai wurin da za a sashi amma ga halin yanzu babu inda za a samu tun wurin nan duka majiya tana nan ta mamaye buruka
dole ta kai ga jama'a hidda domin hidda gawayen bayan Allah da ke kwance cikin ruwa daga wannan halin
lawali asunana yalle ya kamata a tashi tsaye a gaggyara makabartar ga dan gaskiya a cikin wani hali dan abin gaskiya ta fadawa kabuka ta fada yanda da cikin muke yanzu wallahi kauri da yawa cikin ruwa suke ya kamata ainiya a cicire hakkin na gaggyara a tashi tsaye
alaji Allah a gaskiya wurin shi ya bukatar taimako na al'umma na cikin garin birnin Kwanni a halara wajen taimaka ma yan uwa wanda suke kwanci a samu a bunkasa cire hakkin nan a samu al'umma ya zama da dama din bi a samu a ga zama yawa bayan Allah ya suke kwanci
Kalisu Kasim Allah wadan gabayon Allah da a cikin ruwa ya kamata a ce an kawo tihohin na ƙasa mu rinka kwaso su mu kawo mu zuba mu dan gani ko a ana al'amarin Allah zai yi da bayan shi muna da roƙon ubangiji Allah shi sai san mu na ruwan ga haka gaskiya muna ganin tausayin ɗan uwa ga sunan ta cikin ruwa ku kwanta a kaburi 40 wallahi cikin ruwa na saki
to suna ma Muhammad Shehu mu wadata ɗan to lalle wannan al'amari da muka taho mun da yau sabko tun sassahi saboda mutane sun kasa kace wannan al'amari gidana na kowa ya kamata wannan al'amari da Allah ya riga ya kawo saboda Allah na riga ya kawo shi kenan mutane ya kamata su to su bada himmar su mu taimaka mu wanga al'amari tunda ruwan ta karuwa na suka yi ta huwa na suka yi cikin kushuru tsawa na suka ta yi ciki kenan kushuru da dama sun hada kenan ko wani ya to shi kana shi gudunmuwa duk mai rayuwa sai ya zaka wanga wuri sai an kashi wanga wuri ko nan ko wani wuri kenan kaji al'amari ya riga ya samu kenan ya kamata mutane su bada hanzari su taho a taru tunda wanga al'amari sai dai a mai sai shiga Allah tunda duwa da an kai hurin yaruwa da yiwa
ruwan dai sun danyi dama a baya-bayan nan ko da yake ma'aikatar duba yanayi ta ce akwai sauran ruwan sama da yarda Allah Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar
Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri